Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Mummunan fada ya sake barkewa a yau Laraba a birnin Aleppo dake Syria yayin da bangarorin biyu da magoya bayan su suka zargi junan su da saba alƙawarin tsagaita wuta. Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da ya jagorancin ma'aikatar makamashi ta ƙasa. Ma'aikatar da Perry a da ya yi alƙawarin rugusawa domin ba ta da amfani.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke gabatarwa majalisar tarayyar ƙasar kasafin kuɗin shekarar baɗi. Bayan haka za ku ji rahoto akan bayanin rundunar 'yan sandan jihar Lagos akan kashe-kashe da sace-sacen da aka yi cikin wannan shekarar ta 2016 a jihar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yajin aiki da malaman makarantar boko suka yi a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro barkamu da warhaka. Mummunan fada ya sake barkewa a yau Laraba a birnin Aleppo dake Syria yayin da bangarorin guda biyu da magoya bayan su suke zargin junan su da saba alƙawarin tsagaita wuta a yayin da ake shirya kwashe fararen hula da 'yan tawayen suka bata lokaci a kai. Ƙungiyar saka ido ta Syria don kare haƙƙin ɗan adam ta ce tashin hankalin ya haɗa da harin jiragen sama akan raguwar wuraren da 'yan tawayen ke riƙe da su a Aleppo, wanda 'yan tawayen suke riƙe da su tsawon shekaru huɗu da suka wuce. Wuraren 'yan tawayen sun fuskanci bamabamai yayin da gidan talabijin na Syria yake ba da rahoton bamabaman da 'yan tawayen suka jefa ya kashe mutane shida a yankin da gwamnati ta kwace a kwanan nan. Rasha ta zargi 'yan tawayen da karya alkawarin a ranar Talata, inda ta ce sun farwa jami'an gwamnatin Syria da ke adawa da su. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun gwamnatin Syria ne suka fara kai harin. Erdogan ya da shugaban Rasha Vladimir Putin za su tattauna akan al'amarin na Aleppo a ranar Laraba. Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad da kuma Turkiyya da ke goyon bayan 'yan tawayen da suke son hamɓarar da shi daga kan mulki sun cimma yarjejeniya wanda ya jawo shirin kwashe fararen hular da ake sa ran za a yi shi a yau Laraba. Shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da ya jagoranci ma'aikatar makamashi ta ƙasa. Ma'aikatar da Perry a da ya yi alƙawarin rugusawa domin ba ta da amfani. Perry, ɗan jam'iyyar Republican da ya takarar shugabancin Amurka har sau biyu, ya taɓa kiran Trump ciwon daji ga ra'ayin riƙau a farko-farkon takarar shugabancin Amurka da suka yi, amma bayan ya janye daga takarar sakamakon ƙarancin magoya baya. Perry, ɗan shekara 66 da haihuwa, ya goyi bayan Trump inda yake cewa ɗan kasuwan na birnin New York da ba shi ne zaɓinsa na farko ba a matsayin shugaban ƙasa, amma shi ne zaɓin al'umma. A yau Laraba Trump ya ayyana Perry a matsayin wanda zai jagoranci hukumar mai ma'aikata kusan mutane 100,000 da ke kula da makamashin nukiliya na Amurka kuma suke tallata amfani da tsaftataccen makamashi. Trump ya bayyana a rubuce cewa gwamnati na za ta yi amfani da damar ma'adanai na ƙasa da muke da su a Amurka masu zaman kansu domin samar da wadataccen arziki a ƙasarmu. Sannan Rick Perry zai yi aiki mai kyau a matsayinsa na shugaba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyar Daesh, wacce aka fi sani da ISIS, ta ɗauki alhakin harin bom na ƙunar baƙin waken da aka kai ranar Laraba a majami'ar Kubawa da ke birnin Alƙahira, da yanda yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 25. Faifan bidiyo na talabijin ya nuna wanda ake zargi yayin da yake shiga ƙofar majami'ar kafin ya tarwatsa kansa. Ƙungiyar Daesh ta bayyana mutumin a matsayin Abu Abdullah Al-Masri, wanda ake zaton inkiya ce kawai. A ranar Litinin, shugaban kasar ta Masar Abdul Fattah El-Sisi ya bayyana dan kunar bakin waken da suna Mahmud Shafiq Muhammad Mustafa dan shekaru 22 da haihuwa. Jami'an tsaro na Masar sun tsare mutane hudu da ake zargin suna da hannu a harin, sannan suna neman wasu ragowar. Yan kungiyar ta Daish sun yi gargadi akan wasu har-haren a wani bayani da suka bayar a rubuce a shafin su na yanar gizo a ranar Talata, tare da alƙawarin ci gaba da yakar abin da suka kira duk wani kafiri ko kuma wanda ya yi ridda a Masar da kuma sauran wurare. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte ya ce shi da kansa ya sha kashe waɗanda ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a lokacin da yake rike da matsayin magajin garin birnin Davao da ke kudancin kasar. Duterte ya yi wannan kalami ne yayin da yake zaman tattaunawa da kungiyar wasu 'yan kasuwa a ranar Litinin da ta gabata. Yana faɗa cewa yana hawa babur ya kewaya Davao domin duba hanyoyin neman waɗanda za su tare shi domin ya yi kisa. Shugaban kasar ya ce zai kashe masu safarar miyagun ƙwayoyi don ya nuna wa jami'an 'yan sanda cewar idan shi zai iya kashe su, me yasa su ba za su iya ba. Wannan magana da ta girgiza mutane ta fito ne bayan kare kansa da ya yi sakamakon kamin masu safarar miyagun ƙwayoyi da aka fara tun watan Yuni. Kusan mutane 6,000 jami'an 'yan sanda da kuma 'yan banga suka kashe tun daga lokacin. Hakan ya jawo suka daga kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban ƙasa na Amurka Barack Obama. Duterte ya sha alwashin yin biris da soke-soken da ake masa akan wannan aiki, sannan ya kalubalanci abokan hamayyarsa da su tsige shin za su iya, inda yake cewa za ku kama ni, ku tsige ni, ku gwada ku gani. Allah ya ce ni ne magajin gari, amma kuma akwai aikin da zan yi, don haka wannan ya rage nasu. Saboda haka ku hanbarar da ni ko kuma ku kashe ni zai mafi. Ina fama da wannan tsananin ciwo kai a kullum.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ke gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta 2017 ga Majalisar Tarayyar Ƙasar. To kowane adadin kuɗi, wato ko nawa ne adadin kuɗin da aka kasafta? Tambayar da abokin aiki na Ladan Ibrahim a yau ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ke majalisar yanzu haka kenan, ga ƙarin bayani.
To adadin kasafin kuɗin dai ₦7 trillion ne da ɗigo 2. Shi ne abinda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ma haɗaɗɗiyar majalisa a yau ɗin nan.
Ya kasafta kuɗin?
To, ya kasafta shi a kan cewa kashi 30.7 na yawan waɗannan kuɗaɗe za su tafi a manyan ayyuka. Wato, bari mu fara da ma'aikatar tsaro, wacce aka baiwa ₦325 billion da 'yan kai. Sannan mu zo ma'aikatar ilimi, da aka ba ₦398 billion da 'yan kai. Ma'aikatar cikin gida ta samu ₦481 billion da 'yan kai. Kiwon lafiya ta samu ₦252 billion da 'yan kai.
To, kayan kije da nisa, an bayyana inda za a samu waɗannan kuɗaɗen, tunda an san cewa farashin mai ya faɗi, a ina za a samu waɗannan kuɗaɗen?
To, ka san dama kasafin kuɗi akan gina shi ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwan duniya, sannan kuma a ciwo basussuka daga waje da kuma cikin gida. To, ₦429 billion su ne waɗanda za a ciwo bashi domin yin ayyuka da su. To, an gina wannan kasafin kuɗi ma dai akan dalar Amurka 42.5 ne a matsayin kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Sannan kuma Najeriya za ta rika haƙo gangan ɗanyen mai ₦2.2 million a kullum. An baiwa kasafin lakabi da kasafin kuɗin bunƙasa tattalin arziki, wato kenan kasafin kuɗi ne da zai fitar da Najeriya daga cikin ƙangin talauci da rashi, sannan kuma ya farfaɗo da tattalin arziki na ƙasan dindindin. Wato idan har a wannan shekara 2017 mai zuwa, in har tattalin arzikin Najeriya ta farfaɗo, to ba a hangen ƙara faɗuwarta nan kusa.
A gaida Madina Dauda da Ladan Ibrahim Ayawa, a shirinmu na dare in Allah kai mu za ku ji cikakken rahoto akan kasafin kuɗin na shekarar 2017 kuma akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu leka jihar Lagos. Yayin da ake ban kwana da shekarar 2016, rundunar 'yan sandan jihar ta dubi wasu abubuwan da suka wakana cikin shekarar. Kamar kashe-kashe da sace-sace da kuma irin rawar da 'yan sandan suka taka akan aikinsu. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibran, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta bayyana cewa a shekara ɗaya da ya gabata kimanin mutane 246 ne aka kashe a jihar, yayin da kuma aka sace motoci 542 tare kuma da kami wasu 'yan fashi da makami kimanin 486 duk dai a cikin shekara guda da ya gabata. Kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Fatai Oyoseni shi ne ya bayyana hakan a wajen wani taro na al'ummar jihar da aka gudanar. Kwamishinan 'yan sandan ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka kashe kimanin 246 kisan nasu na da alaka ne da ayyuka irin na kungiyoyin asiri ko kuma dai fadace-fadace tsakanin kungiyoyin matasa daban-daban. To koya al'ummar jihar ta Lagos suka ji game da sanarwar da rundunar 'yan sandan ta bayar a kokarin da take na dakile ayyuka irin na ta'addanci a jihar ta Lagos? Ga dai abinda Malam Hussein Mani ke cewa.
To amma kuma wani bangaren guda kamar bangaren an sai cin hanci gaskiya ba ta wani canza zane ba. Abin da suke game da karbacin hanci hayin suna yi, kuma sannan abin bayin ciki yau a sace mashin kuka ji station kai reporting kace wai kai an satan ba mashin, to ba za a ganshi ba.
To kuma kuke so a yi anan?
A gaskiya a sa ido akan su, aiki suna aiki amma ba su bar karbacin hanci ba.
Batun fashi da makami dai na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar jihar Lagos, abinda kuma kwamishinan 'yan sandan yayi bayanin cewa 'yan fashi da makami 46 ne aka kashe a lokacin fito na fito da jami'an 'yan sandan jihar, inda kuma da kama wasu mutane 38 da ake zargin cewa masu garkuwa ne da mutane. Haka ne kwamishinan 'yan sandan ya kira ga al'ummar jihar ta Lagos su baiwa rundunar su haɗin kai na magance matsalolin tsaro a jihar. Jihar Lagos dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke ba da ƙarfi wajen baiwa jami'an 'yan sandan gwamnatin tarayya kayayyakin aiki da suka haɗa da motoci kai har ma dai da jirage masu saukan angulu domin sa ido da kuma tabbatar da tsaro a jihar. Wannan ne ya sa wasu ke gana akwai buƙatar kafa 'yan sandan jihohi a jihohin tarayyar Najeriya daban-daban. To sai dai kuma wasu masana harkokin tsaro suna ganin hakan ba zai taimaka wajen ci gaban ƙasa ba, face kawo bambancin siyasa da ƙabilanci da kuma fadace-fadace a tsakanin al'umma.
Malam Dalla da aboki wani mai sharhi ne akan lamarin yau da kullun.
To maganan jiha ta kafa ɗan sanda gaskiya a Najeriya har yanzu ba ta taso ba. Gaskiya fi sabilillahi maganan tsaro da abin da ya shafi tsaro da abin da ya shafi ɗan sanda, ko dai tsaro ya haikan dai a ce maganan ɗan sanda dai a jiha da sauran mu, har yanzu Najeriya ba mu kai matsayin da za a ce gwamna shi kadai tsinka ragin kanshi ba da sanin gwamnatin tarayya ya kafa ɗan sandan kanshi ba, gaskiya da sauran mu tukuna har yanzu a Najeriya. Sai dai kuma inda wani gyara da ake gani, ƴan sandan nan a inganta musu albashi, soja a inganta mushi albashi da wani allowances da abin da duk ya danganta na haƙoƙinsu, ba wai a ce wani yana zaune office shi zai zauna ya ce abin da ya shafi security su yana hannunsu, sai dan abin da ya san musu a ce an ɗauki soja a matsayin aikin ɗan gadin nan na security a ce wai har yanzu sojanmu a Najeriya bai iya karɓar naira 100,000 kurtu. Kai da sauranmu har yanzu daga ɗan sanda zuwa soja, wallahi da sauranmu har yanzu tsaron gwamnatin ba su nemi hanyoyin da za a ce wannan mutane an inganta musu rayuwa wadda yake za su yi aikin ba, gaskiya har yanzu da sauranmu.
Yanda ake gab da gudanar da bukukuwa na Kirsimeti da kuma sabuwar shekara, kwamishinan 'yan sandan jihar ta Lagos ya yi gargaɗi ga masu neman ta da zaune tsaye da su shiga taitayensu tare da tabbatar musu cewa rundunar 'yan sandan a shirye take domin ɗaukar matakan da ya dace akan duk wani mai neman ta da husuma a jihar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba za ta tashi. Da waye ban yi taɓar da za a sosai.
To madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A jiya Talata ne aka cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makarantar boko da ake kira COS Nijar da ƙungiyar SENASEP, abinda ya kawo ƙarshen kai ruwa rana na sama da watanni biyu na ɓangarorin guda biyu. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto.
Daya daga cikin membobin gamin gambizar kungiyoyin malaman makarantar boko da ake ce ma Cause Niger tare da kungiyar Sina Sab kenan yana karanta ababen da ke kumshe a cikin yarjejeniyar da aka cimma a yammacin yinin talata tsakanin gwamnatin kasar da malaman makaranta da suka shafe sama da watanni biyu suna yajin aikin abin da yasa aka yi takai ruwa rana tsakanin bangarorin guda biyu kuma domin baiwa wannan zaman sasantawa matukar muhimmanci mutum na biyu ne a gwamnatin kasar ya jagoranci tawagar gwamnati a wurin tantamnawa tsakanin gwamnatin da kungiyoyin malaman makarantar boko cewa da ministan cikin gida Bazoum Mohammed kuma yayi bayani kamar haka
la première entre toutes était le paiement régulier aux échéances normales des pécules et salaires mais surtout
cikakkiyar bukatar ku shine a biya muku dukkan albashin da ba a biya ku ba a can baya kuma a rinka biyan ku a kankari to ku san cewa gwamnati ya dauki alƙawalin yin hakan kamin ƙarshen wannan watan na Disamba wannan ko domin mu shiga sabuwar shekara ba tare da kowane malamin makaranta yana biyar gwamnati sisin kwabo ba
le moins de pécule ou le moins de salaire en retard
sai dai a cewar Isu mai haci magatakardar rashin kungiyar malaman makarantar boko na sakandare na birnin Kwanni a ce malamai su koma aiki ba komi a hannunsu zai fayi wuya
in suna son ko mutane su koma a gaskiya lamari gadangadan shine a dibo cikin kuɗin nan da kawai suke biya gwamnati a biya su sannan su tahi yanzu a ce ka wata hudu wani shike biya gwamnati sai shiga yanzu an ce ku to ku amshi wata guda in shi na da niyya shi tahi wajen aikin shi ya san da nan da kadan kuma tunda sun dauki alƙawarin za su biya mutane ana iya bashi sai shi koma aiki
su ko wayan dalibai sun nuna farin cikin su tare da kira ga gwamnatin kasar da ta cika alƙawullan da ta dokar ma malaman makarantar musoma da Malam Hassan Isa
to abinda muke fata tunda an sasanta gwamnati ta yi kokari bisa sulhin da an kai ya ba kowane wanda duk sai yana biya ta haƙi da albashi shi bashi abini saboda mu dai a karantar da ƴaƴanmu ko yanzu kai mu wahala cikin kasar ka wajen kusan wata hudu malamai su a ci ba a ba su kuɗi ba bashi yayi musu yawa har waɗanda ka ba su kuɗi ramce da masu ba su kayan miya da masu ba shin sun bar basu
gwamnati saboda Allah shi adalci wannan alƙawarin da an kai latti zona malaman makarantar ga Musa irin halin su kitimu a tare da su sannan mun san da ne su kai wasu sun koma kabu kawo iya legare su wasu gidajen haya gare su mu da kai da su mun bar basu bashi saboda Allah gwamnati dibi girman girman Allah Allah shi kawo mata ta biya musu bukatun su alƙawarin ta dauka ta cika musu
gwamnati da malaman makarantar boko sun dauki alƙawarin hadewa a ranar 15 ga watan Fabrairun shekara 2017 domin duba in ko wani bangaren ya cika alƙawarin da ya dauka a lokacin da aka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da haraka da ma saruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Bashir Lamir Ahmed na asalin kasar Togo mazaunin birnin New York a nan Amurka idan ne masu haure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya muna bayanin abin da yasa ya dade nan kasar Amurka daga nan ko na tambaye shi ne ko idan wani ya ce yana son ya zo nan Amurka domin neman abin zaman gari wace irin shawara zai bashi
akwai jama'a da dama da na shagaya musu wannan tun farkon zuwa na gida tun 1993
kace musu
ina kina da ke aikin gwamnati kuma yana samun albashi mai kyau yace zai zo nan na tambaye shi me zai zo yi wai yana son ya zo ya aiki na ce mala inda kake nan kana samun bukatunka na biya yace yana samu a lokacin nan bai da mata sai biyan kudin daki wallahi nace mai zuwan ka nan Amurka ni dai tumi ba alheri bane gare ka amma in ba ke shin ne zaka dauka ka zo ka gani abin da ke ciki in yayi maka wannan alhamdulillah in bai maka ba wannan kai kaso to yanda muka yi da shi kenan kuma gaskiya ta Allah bai ji shawara ta ba
yazo
ya zo wallahi tallahi ya samu kusan shekara yana da na sani. Gashi kuma gida aikin ka wancan ka rasa shi. To mafarin da ya saura nan garin ki. Shi kuma.
To gaba ɗaya kenan.
Shi wanda ke gida da yace zai zo.
Eh.
In zaman kashin wando yake yi.
Mm.
In zaman kashin wando yake.
Mm.
Za a taimaka masa ya zo nan alhamdulillah. Amma in dai yana da sana'a yi dai. In dai yana da sana'a yi bar ni ban shawarce shi ya zo nan ba. Wallahi ya dogara ga abin da yake gida. La'alla zai ci amfani shi.
To ina fahimce ka kenan Malam Bashir, wato zama Amurka bai da kowane fa'ida.
A'a. Illa in gwamnati ya turo ka. A ko kuma za ka yi ta zuwa ne kana businessin kanka, a ko kuma a nan ma a yanzu haka in businessin kanka kake da shi. In kana da shago ne kila kana sai da wasu sutrori ne, kana sai da wasu kayayyaki ne kaga yana tafiya yana da kyau, to alhamdulillah zama Amurka yana da amfani ke.
Amma ba gwamnati ta turo ka ba, in kun ba harkokin kanka kake yi ba, akwai wahala kenan?
A'a, akwai wahala. Kwarai kuwa. Kwarai.
To amma ya kaga zama da mutanen kasan to tunda ka kwa shekara da shekaru kuma kuna mu'amala da su?
To mutanen garin da gaskiya ta Allah sai dai hakuri. Sai hakuri don akwai lokacin da zaka ji mai dadi, akwai lokacin da zaka ji wanda ba ta da dadi. Zagin ka dai an yi. Kai ba mai shi kirki ma ya zage ka. Balle ba kai mai kirki ba. Don hakuri dai da shi muke tare da wayannan mutanen. In bakin ne, gara ma wani lokacin ma gara ma nasarar ma da bakin.
Me yasa?
Eh, don nasarun wasu daga cikinsu sun san ya kamata. Wasu kuma suna nan su suna duban mu kamar dabbobi ne. Amma baki dan uwanka, wallahi wallahi, zai tambaye ka ma $1 roko zai yi ka bashi dalan kuma ya ce maka ya zake ka ya kara.
Bayan ka bashin?
Bayan ka bashi. Wannan kuma kowane ne ka tambaya nan garin za a gaya maka da shamsu. In baka bashi ba ya zage ka, in ka ma alherin kuma ya zage ka ya kara.
To a shekenan, to an ce himma ba ta garago, na zauna bai ga gari ba. In ka taso daga inda kake ka sake wuri, yanzu ka ga ai ka ilmantu da zaman nan.
Eh, kware kware, don ka karanci yanayin zama da mutane kuma ka koyi ababa da dama. Don yau in na koma gida. Wallahi tallan a danin an ce mun sai da ruwa a baki hanya, can ce ba zan sayar ba. Amma
zuwan ka nan
yau na dauki niyyar zan koma gida, in ruwa ma zan sayar a baki hanya na sayar.
Ba za ka ramu ba, indai halar za ka nema.
Kwarai kuwa. Kwarai.
Wato inda a ce baka zo nan ba, aikin da wani aiki an ce ka yi shi ko wata sana'a an ce ka yi kai irin ta a gida ba za ka yi ba?
Wani aikin gaskiya ta Allah, gaskiya an ce ni ba zan yi ba.
Amma zuwanka nan?
Amma zuwana nan na karanci wannan abin. Yaji Faransawa ya fadi so mai ce wato wai ba wani aikin banza.
To ka gani ashe zuwa yayi amfani kenan. Tunda ka ilmantu yanzu.
Kwarai ko, kwarai na ma ciwo sosai na karanci yanda abubuwan rayuwa yanda yake. Kwarai kuwa.
To Malam Bashir, tsaya nan domin ku lokaci ya ɗaga mun hannu, sai a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Masu are, Amadin baƙon namu Bashir Lamiyu Ahmed, ɗan asalin Togo mazaunin birnin New York, da Julie Gresham wadda daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, mun gode Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Mm. sakon farko ya fito daga Shehu Sabo Gashuwa inda ce dora alhakin mutuwar ƴan sanda biyu da shugaban kwamitin riko na jam'iyyar PDP yayi ga APC bai mana dadi ba kamata ya jajantawa kasa rashin zaratan jami'an ƴan sanda da tayi a zaben jihar Rivers shi kuwa Rabiu Awal mai faci Girmadi da Sha'abu Raymond Girmadi da Ruwan Shago mai turare funtuwa a jihar Sokoto a tarayyar Najeriya suka ce isa kasar Gambia da shugabannin yammacin Afirka suka yi ciki har da shugaban kasa Muhammadu Buhari domin shawo kan shugaba Yahaya Jammeh ne ya amince da kayan da ya sha a zaben da aka gudanar Allah ya sa ya amince domin kasar ta fita daga fargaban fada cikin tashin hankali amin summa amin fata alheri VOA Hausa muna kira ga Yahaya Jammeh na kasar Gambia da ya hakuri ya sauka ya mika mulki cikin ruwan sanyi a zaben da shugaba wato Adam Barrow ya nasara akai domin kuwa yin hakan shine demokradiya sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi Shiku Nasiru Yunusa Garko cewa muna yaba wa shugaba Muhammadu Buhari bisa kokarin sa na ganin ya sasanta rikicin da ya kunno kai a kasar Gambia da fatan shugaba mai ci da shugaba mai jiran gado za su ba da cikakken haɗin kai domin ganin an warware wannan matsalar sakon na ƙarshe ya fito daga Muhammadu mai kayan miya Oji Kwatas Gombe da Abdullahi Bature Bajoga suka ce muna kira ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Niger da ta samar wa mazauna karkara a fadin kasar ta asibitoci masu saukin kuɗi domin kare lafiyar al'ummar kasar ta baki daya to a cigaba da aikowa da sakonni mu kuma zamu cigaba da karantawa
to madalla mun gode a cigaba da aiko mana da wa'annan sakonnan kafin mu yi sallama da ku ga nazar ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice
Mummunan fada ya sake barkewa a yau Laraba a birnin Aleppo da ke Syria yayin da bangarorin biyu da magoya bayan su suka zargi junansu da saba alƙawarin tsagaita wuta a yayin da ake shirya kwashe fararen hula da ƴan tawayen suka bata lokaci akai Ƙungiyar saka ido ta Syria don kare haƙƙin ɗan adam ta ce tashin hankalin ya haɗa da harin jiragen sama akan raguwar wuraren da ƴan tawayen ke rike da su a Aleppo wanda ƴan tawayen suke rike da su tsawon shekaru hudu da suka wuce wuraren ƴan tawayen sun fuskanci bamabamai a yayin da gidan talabijin na Syria yake ba da rahoton bamabaman da ƴan tawayen suka jefa ya kashe mutane shida a yankin da gwamnatin ta kwace a kwanan nan Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana sunan ɗaya daga cikin abokanan adawarsa na siyasa a da tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry da ya jagoranci ma'aikatar makamashi ta ƙasa ma'aikatar da Perry a da ya yi alƙawarin rugujawa domin ba ta da amfani a ganin shi Perry dan jam'iyyar Republican da ya yi takarar shugabancin Amurka har sau biyu ya taɓa kiran Trump da ciwon daji ga ra'ayin riƙau a farko-farkon takarar shugabancin Amurka da suka yi amma bayan ya janye daga takarar sakamakon ƙarancin magoya baya Perry dan shekara 66 da haihuwa ya goyi bayan Trump inda yake cewa dan kasuwar na birnin New York ba shine zabinsa na farko ba a matsayin shugaban ƙasa amma shine zabin al'umma Ƙungiyar Daesh wacce aka fi sani da ISIS ta dauki alhakin harin bom na kunar bakin waken da aka kai ranar Lahadi a majami'ar Kubawa da ke birnin Al-Qahira da wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 25 faifan bidiyo na talabijin ya nuna wanda ake zargin yayin da yake shiga kofar majami'ar kafin ya tarwatsa kansa Ƙungiyar Daesh ta bayyana mutumin a matsayin Abu Abdullah Al-Masri wanda ake zaton inkiya ce kawai a ranar litinin shugaban kasar ta Masar Abdul Fattah al-Sisi ya bayyana dan kunar bakin waken da suna Mahmud Shafiq Muhammad Mustafa dan shekaru 22 da haihuwa
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar yadda muka faɗa ɗazu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun kasafin kuɗin shekarar 2017 bayan mun kawo muku cikakken rahoto akan wannan. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da kuma injiniya mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa sai an ji munku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe wanda Usman Ahmed Kabara da Maryam Bugaje da Safina Tasa da su dangi za su gabatar ayi sauraro lafiya